إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول لك أن مرحبا كتنسكي da ya kaddara da tarwarmu a wannan masallacin na mashru da'wati wal irshad a inda muke gabatar da karatun littafinmu na umdatul ahkam a kowace rana ta juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya dadar da mu da fadin daidai sannan kuma ya ba mu iko aiki da abin da muke karantawa a kafin mu ci gaba daga inda muka dakata akwai tambayoyi kuma tambayoyin alhamdulillah sun kusan zuwa daidai da abubuwan da muka tattauna a kan su a satin da ya wuce mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam ina kwana kwana na can saman gado yace malam ya halatta a yi sallah da riga mai rubutu wannan ita ce tambayar sa ya danganta da rubutun da ke ga sallar a asali kai tsaye dangane da sallah da riga akwai lokacin da yake haramun mutum ya sallah da ita akwai kuma lokacin da yake makruhi ma'ana an kyamaci mutum ya sallah da wannan rigar da take da rubutu idan ya kasance rigar tana da rubutu ne wanda ya kunshi rubutu na batsa da kuma rubutu irin wanda yake tada hankali wanda yake tada sha'awa irin wannan baya halatta ma mutum ya sa rigar kwata-kwata idan ya sallah da ita sallar shi ta yi amma sai dai yana da zunubi na sa wannan rigar to lokacin da kuma yake zamantowa makruhi ne idan ya sallar ta yi kuma bai da zunubi shine idan ya kasance rubutun da ke ga rigar ba rubutu ba ne wanda yake tada sha'awa ba rubutu ba ne wanda ya kunshi batsa ko kuma tayar da hankali har yanzu ba a shi da kyau to ban san meye matsalar ba wannan shi ne kenan ko ku dan kara mana volume kaɗan ba ku dan kara volume kaɗan kenan wannan shi ne kenan idan ya kasance rubutun rubutu ne wanda yake tada sha'awa ko kuma rubutu wanda yake akwai basa a ciki da abin da ya kamata kamar yadda muka faɗi a farko kenan haramun ne mutum ya sa rigar in yi sallah sallarsa ta yi amma sai yana da lahin wannan rigar da ya sa idan kuma ya kasance rubutun kishiyar ce shi ne kenan makruhi ne idan da zai sallah sallar ta yi amma sai dai ga kai ne ta shirya a kai to don me ya sama wai aka ce ba a so mutum ya sallah da riga mai rubutu don saboda wannan rubutun yake iya ɗauke ma wanda suke a bayan shi hankali idan dalilin wannan ba na wasu kakar hanta sa riga wadda take tana da rubutu a wajen yin sallah kuma gani aka cewa sallah na buƙatar nutsuwa a cikin ƙarfi mai tambaya ta gaba yake cewa malam me ne sakamakon wanda ya mutu yana da azumi sakamakon wanda ya mutu yana da azumi ne Allah ya ga dama sakamakon sa shine aljanna kuma shi aka yi tsammani ya zo a hadisi ko sa sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama yawma da ittiba'a wajhi illahi kutiba lahu biha dakhala aljanna duk wanda yayi azumi a wata rana dan Allah yana cikin wannan azumi sai Allah ya dauki rayuwarsa to Allah zai sa shi aljanna wannan ke shi ne wannan karshen mai tambaya kuma ta gaba yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara ma ba da ilimi da mutunta amin tambaya ta shi ne me hukuncin wanda yayi gyatsiya yayi gyatsa kenan alhalin cewa ya da azumi kuma ya mayar da ita shin akwai azumin sa ko kaka yayi gyashi ruwan da suka zo sai ya bayyana su a cikin asali dai yana da kyau musan da cewa malamai suke cewa mufsidatu sawmi tawqifiyatun ala an-nass duk abin da yake lalata azumi ba a cewa yana lalata azumi sai da dalili, ana ba a cewa abin kaza yana lalata azumi sai da dalili, alqur'ani ko hadisi ko ijma'i ba babai kenan, babu dalilin da ya nuna cewa idan mutum ya haɗiye gashin da ya yi ko kuma miyan ko kuma mashina akan cewa azuminsa ya kare, babu dalili akan wannan, kenan asali azumin mutum bai kare ba sai dai za a yi cewa wannan gazamta ce. Wannan shi ne yake cewa assalamu alaikum, ba da tambaya ta ita ce wanda ke da azumi kuma ya samu kanshi a cikin mawuyacin rashin lafiya, ya ce wanda dole sai ya sha magani, shi mutum yana iya da ya kuɓe azumin nasa haka ya rubuta, yana iya kuɓe azuminsa da dalilin ka'ida da farko suke cewa kullum man ihtaja al-fitra li udhri shar'i jaza wa qada, shike cewa duk wanda wani uzuri ya same sa wanda uzurin da ya halatta a addinance ya ashe azumi, to ya halatta ya ashe wannan azumi, amma daga baya sai biya wannan azumi, yana dai kuma daga cikin uzurin da yake halatta mutum yake azumi ne lokacin da yake a cikin rashin lafiya, kenan lokacin da kake cikin rashin lafiya abin ya tsananta sai ka sha magani, to ya halatta ka ashe wannan azumin daga baya amma za ka biya sa, ko da a ce ko an kusa shan ruwa ne matuƙar dai rana ba ta faɗi ba to sai ka biya wannan azumin, wannan shi ne sannan wannan har yanzu kuma a cikin tambaya ta yake cewa wanda ke da azumi sai amai ya zo masa, shi azumin yana nan ya danganta daga suwan azumi, suwan amai idan kasance shi ne ya jawo amal da gangan to azuminsa ya kare, idan kuma ya kasance a azumin aman ya zo masa ne ba tare da shan sa ba to wannan azuminsa yana nan sai cika da azuminsa, ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tara'ahu qayyu fa laysa alayhi qada'u wa man istata'a 'amdan falyaqdi, misalan yake cewa duk wanda aman ya yi shi sa to ba zai rafka azumi ba zai ci gaba da azuminsa, amma shi kuma wanda daga ganin shawo amar to azuminsa ya kare, kenan sunna mun cewa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke lalata azumi shine mishine yin amal musamman idan ka kasance daga gani, da wannan tabbata yake cewa assalamu alaikum bala si amma fi ba'd yashin ki wa da ramadan ko complete e tip me ne da tarabi a kullu da tuwasa, ce idan mutum bai yi azumi ba ramadan ba gaba ɗaya to ya halatta ya ramka wannan azumin bayan shekara biyu zuwa uku, to ya danganta daga abin da ya sa bai yi azumin gaba ɗaya ba, idan kasance uzuri ne rashin lafiya ko abin da ya kama da haka to ya halatta ko bayan shekara nawa ne dole sai ya ramka shi, amma idan ya kasance daga gan ne yake yin azumin, mun gani a can baya akan cewa daga gan mutum yake yin wata ibada wadda take dole har lokacin da ya wuce to ba ya dalilin da zai ba sa damar ya ramka wannan sallar sai dai ta istighfari ya ta nau'in irin wannan ibada, wannan shi ne ta sai tambaya ta ƙarshe yake cewa assalamu alaikum malam Buhari Allah ya ƙara basira, tambaya ta ita ce shin kalle-kalle yana iya kalle azumi, eh kalle-kalle yana iya kalle, kalle-kalle yana iya kalle, yana iya kalle azumi idan ya kasance bayan kalle-kallen wani abu ya mutu, domin da meke ne da kalle-kalle shi ne kalle-kallen ba sa haka da abubuwan ba sa ko kuma abubuwan da suke iya tara sha'awa, idan ya kasance bayan ka kalli waɗannan abubuwan sai mani ya mutu maka to a wani lokacin azumin naka ya kare, amma idan babu abin da ya mutu ko kuma masihi ne mutu to wannan ba zai kare maka azumin ka ba, amma sai dai kana da zunubin wannan kalle-kallen da kai, Allah ya kare. Kina tsammanin daga nan za mu dakata, insha Allah za mu ci gaba daga inda muka dakata. Idan ba mun ta ba muna a cikin kitabu siya, ana littafi wanda ke bayani kan abin da shafi azumi, a cikin kitabu siya ba muna babu sonu fi safari, babu mai bayani akan azumi a cikin balago, mun gani akan cewa yana ɗaya daga cikin sauƙin da shari'a ta yi mu, shine lokacin da mutum yake balaguro yana da damar ya ajiye azuminsa, idan ya shi hadiya kenan, idan kuma yaje yana da kanin yayi azumi to shi ma sai yayi azumi kamar yadda hadisi suka nuna mana. Idan ba a manta ba, a yau za mu tashi hadisin Anas bin Malik. Malik yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu, an karɓo wannan hadisi daga Anas bin Malik ya dara Allah ta ƙara tabbata a gare sa, yace qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, mun kasance tare da manzon Allah tsira da abinci Allah su ƙara tabbata a gare sa a cikin wani bala'o. Fa minna as-sa'im, daga cikinmu akwai wanda yake azumi. Wa minna al-muftir, sannan kuma daga cikinmu akwai wanda yake buɗe baki, ma'ana baya azumi. Ashe ba zai yake cewa qala falazalna manzilan fi yawmin harrin, sai muka sauka a wani masarki a cikin tsananin zafi. Wa aktharuna zillan sahibu al-kisa, kuma wanda yake mu inwa shine wanda yake da riga, ma'ana mutuna da riga sai ya dauko ta ya aza samun kanshi. Fa minna man yattaqi ash-shamsu bi yadihi, daga cikin mu akwai wanda yake kare rana da hannunsa, ana tsananin yayi zafi mutun yana haka ga yana kare rana. Qala yake cewa fasaqata suwan, sai masu azumi suka faɗi. Wa qama al-muftiruna, sai wanda ba sa azumi suka tashi tsaye. Wa darqul aghniya, sai suka buga kaimomi wanda mutane za su sanda a ciki. Wa saqaw al-nikaba, kuma suka shayar da dabbobi. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah tsira da abinci Allah suka tabbata a gare shi yace ذهب المفطرون اليوم بالاجر, ايوكم وند باسا ازمي سنت هدلادا. wannan hadisin Anas bin Malik ne rawaito, sai yake cewa wata ran suna a cikin balago tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin Ramadan, to sai wasu suka dauki azumi, wasu su dauka, kuma an yi dai a wannan ranar lokaci ne mai tsananin zafi, shine yake cewa hatta sai dai kasance mutane suna daga riguna su suna aza a sama don saboda rana, wanda ba su rigar tare musu karamta ne, sun ce su dage za su ga al'auran su, to shine sai su bi, sai su tare hannu haka su sa hannu su kare rana. A wannan lokacin tsananin zafin ya yi yawa, shine sai masu azumi suka faɗi, ma'ana dalilin ko dalilin kishirwa da zafi, to shine sai wanda su kun ba sa da azumi tun da adabi a ce wanda bai da azumi za a iya cewa ya yi mai azumi kadai, shine suka tashi suka kakkawa wanda ba sa, wanda suke azumi daga suka fadi suka yi kaimomi inda za a ashe su, kuma suka shayar da abubuwa. To a wannan lokacin ne sai manzo Allah yake cewa a yau kam wanda ba sa azumi sun take da lada. Ni wannan hadisi ke nuna mana, wannan hadisi dalili ne akan wata kaida da malamai suke cewa al-fadilu qad yakunu mafdulan bi sababi fawati maslahati anhu, والمفضول قد يكون فاضلا بسبب اقتران المصلحه به. معنى wannan kaida suke cewa take yiwa ibadar da ita ta yi daraja a wani lokaci ya kasance kuma ita ta yi zama ƙasa ga wanda a asali ta yi ta daraja. Me ma'anar wannan? A lokacin azumi ne ake kuma azumi na farilla, mun gane ko su kuma wanda su yi azumi ba kama musu ne suke suka taimaka musu. To dalilin taimakon nan manzo Allah ya ce ni a yau sun yi masu azumin lada. Kun gani a ɗabi'ance ba a iya kwatanta sakamako na azumin farilla da sakamakon wani aiki wanda ba na farilla ba, mun gane ko? To a wannan wurin sai nuna mana cewa ashe ni ashe wani lokaci wata ibada take iya tami darajar ta ɗaukaku, wanda darajar ta tana ɗaukake kuma tami ta yiwu a ƙasa. Zan iya ba mu misali idan ya kasance lokacin da za ka kai a balaguro lokaci ne na azumin farilla, sai ya kasance idan kana wannan azumin ba ka iya ka yi nafila a lokacin da kake tsakiyar dare, misali don saboda ka wahala da rana, sai ya kasance da dare kwana kawai za ka yi shi. Kuma wannan sai ya kasance sai ya ƙi ɗaukar azumin, sai ya samu a cikin rana ya ta yawan karatun Qur'ani,
cikin gare kuma yayi kokari ya tashi yake ya magana domin da bai da sauran kafin sa. To kun ga a wannan lokacin wanda yake wannan kiyamul layli darajar sa ta himi dan wancan wanda yake azumi don me yasa? Domin shi wanda bai dauki azumi ba lokacin da yake a cikin balagaro, lokacin da ya kare wannan balagaro, zai yi azumi ko ba zai yi sabab? Zai yi azumi ko? Kenan idan ya azumi sun zo ne, sun zo daidai ne da shi da wancan wanda ya azumi a cikin balagaro. Shi kuma wannan lokacin da bai dauki azumi ba ya yi kiyamul layli, kenan sai ya kasance shi kuma ya nisa da ni, ya nisa da ladata ni, da ladata kiyamul layli. Misali, a sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idan mutum zai yi sadaka ya koye ta, to sai ya kasance ana a cikin mutane sai ka hudu sadaka ka bada, ana neman taimako sai ka bada baka koye ta ba. Dan me yasa ka bayyana ta? Dan saboda ka kwadaitar da wanda suke azama su ma su yi wannan sadaka. Kenan sai kasance a wannan lokacin bayyana sadaka ya yi koye ta. Ina tsammanin an gane abin da nake nufi. Kenan so da yawa wani lokaci wannan shi malamin suke ce ma fiqhu al-ilm, ma'ana fahimta ta ilimi. Kenan so da yawa za ka gani wani malami ya yi wani abu wanda asali a addini ga yadda aka yi so a yi sa, amma wani lokacin sai ya yi sa a wata huska don saboda akwai maslahar da ya lura da ita. Misali, sallah ta nafila kowace an yi so a yi ta a gida, to sai ya kasance kai malami ne kana da ɗalibai. Idan ka ce ka yi zanyin ta a gida ba ka yi ta a masallaci, ɗaliban ka za su maka tsammanin malam bai lafiya. To sai kasance ka zanyin ta a masallaci da niyyar ka mi kwadaitar da su su yi koyi da kai akan mi akan yin wannan nafila. Shi yasa wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo a masallaci ya yi nafila shi da sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ne kenan. Kenan dai a takaice wannan hadisi nan mamuna cewa yana muna cewa dai a lokacin da mutum yake a balaguro kada ya tsananta ma kansa akan cewa sai ya yi azumi domin wannan sauki ne daga Allah madaukakin sarki. Allah subhanahu wa ta'ala kuma yake cewa inna Allaha yuridu an yu'ta rufusahu kama yuridu an yu'ta azaimahu. Wanda Allah yake cewa Allah yana so a zo masa sauki idan ya yi kamar yadda yake so a yi abubuwan da ya dora ma mutane. Wannan shi ne za mu zo a hadisi na gaba. Malik yake cewa an Aisha radiyallahu anha qalat, an kato daga Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta ce kana yaqulu alayhi as-sawm bi ramadan, ya kasance yana kasancewa a kaina azumi na ramadan. Falamma fama astati'u an aqdiya, sai in kasance ba na iya biya wannan azumin illa fi sha'ban, sai a watan sha'ban. Kina wannan Aisha ce take gayin halin da take samun kanta a cikin watan sha'ban, ta ce ta kasance azumi yana kasancewa a kanta, ma'ana ramadan azumi. Mun san da cewa mata a ɗabi'ance babu macen da za a cewa tana azumin wata gaba ɗaya sai idan ya kasance tsohuwa ce ta bar jinin haila, mun gane ko? Ko kuma idan ya kasance yarinya ce wanda bata kai haila, kenan zai kasancewa kenan ne ba ta yiwuwa a ce wata ya ƙare ba har yanzu ba ta so ba, tunda dole sai ta zo kuma dole sai an yi, dole sai an ashe azumi. Lokacin ina yawo sosai, mahaifiyata a lokacin azumi sai in ga tana cin abinci ta ce wa mako babu azumi, ta ce mini ba su da lafiya, ban da lafiya ne, ta ce ba ku da lafiya kuma duk aikin gida ba kuke yin shi, mun gane ko? To sai daga baya lokacin da muke suna aka yi wayo muka gane ashe ko ba ta suna lafiya su garan da kan akwai lokacin da ni ko suna so ba za su yi ba, ba za su yi wannan azumi, mun gane ko? Wannan shi ne. Ina Aisha take cewa ta kasance azumi yana tana ramkan azumi a cikin watan sha'ban, ana biyar da azumi ba ta iya tafiya su sai ne sai a watan sha'ban, kuma mun ga watan sha'ban daga shi sai ne daga shi sai ramadan. A asali dai yana da kyau sai cewa duk ibada da aka bi mutum abin da aka yi so shi ne mutum ne ya yi gaugawar kanta. Anan malamai suke cewa abin da ya sa Aisha ta kasance ba ta ramka wannan azumin sai a watan sha'ban dan saboda ta yi daidai ne da lokacin da shi ma manzo Allah yake yawan azumi, ma'ana ba ta ramka azumi a sauran watannin ne dan saboda wai ta kyautata ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dan kada a zo wata ran manzo Allah ya neme ta alhali kuma tana cikin azumi.
mun gane ku to shi sa'a ba ta yin sa sai ta bari sai lokacin da shi ma manzon Allah yake yawan azumi sai sai ai daidai shi yana da nafila ita kuma tana miki ita kuma tana da farilla tunda tun da biya take wannan yana magana ne yanda matan sahabbai ko kuma ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kula da ni suke kula da dada kama mazajen su mun gane ku wannan shi ne kenan sai mu zo a hadisi na gaba har yanzu daga Aisha take cewa an Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha da Allah ta tabbata a gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah sai ya ga annabi Allah shi ka tabbata a gare sa ya ce man mata wa alaihi siyabu duk wanda ya mutu alhali akwai azumi a kansa sawa anhu walihu to mashidin sa zai yi masa wannan azumi ngade ko hadisai ne guda biyu wanda suke da alaka da juna zamu yi hadisan gaba ɗaya daga baya sai mu zo mu yi bayani gaba ɗaya a kansu kina wannan hadisi da Aisha take cewa manzo Allah ya ce man mata duk wanda ya mutu wa alaihi sawm alhali akwai azumi a kansa sawa anhu walihu to majibincin sa zai yi masa wa'azi zai yi masa wannan azumi ma'ana zai biya masa shi waye ake cewa majibinci waye ake cewa wani ake cewa wali wali akai sai majibinci akai sai shine duk wanda ya halatta ya ci gabanka duk wanda ya halatta ya ci gabanka to ya halatta a gare shi idan ka mutu ana biyar ka azumi yayi ya ranka baka wannan azumi a kuma malaman da suke ganin ma ya halatta ma ko da a ce wanda ba wali ka ba yayi maka wannan azumi amma da sharadin ya kasance waliyan su ba shi izini ko kuma daga cikin waliyan an masa wanda za su yi masa azumi to sai wani abokinsa misali ya yi masa wannan azumi wannan shi ne hadisi na gaba in ya so daga ba sai mu shi yake cewa an Abdullah ibn Abbas an karbo daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma da Allah ya karanta tabbata a gare su wanda yake cewa ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo a wajen manzon Allah sai ya da abinci Allah su kara tabbata a gare sa fa qala sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ummi matat lalle ma'aikiya ta rasu wa alaiha sawm shahri kuma akwai akan ta azumi na wata guda afa aqdihi anha shin zan biya mata wannan azumi qala sai yace law kana ala ummiki dayn shin ba ne labari da a ce ana biyar ma'aikiyar ki bashi a kunti qadiyahu anha shin zaki biya mata wannan azumi a kunta qadiyahu anha shin zaka biya mata wannan azumi zaka biya mata wannan bashi da ake biyar ka qala sai yace na'am eh qala sai yace fa laylullahi ahaqqu an yufda ai bashin Allah shi yake cancanta da abiya me bashin Allah a nan shine wannan azumin da mi da ake biyar a yake da suna ma'aikiyar sa mun gane ku ina a wannan riwaya ta mishi ne wannan riwaya ta mishi ne wacce ce ta zo wa fi riwayati a cikin wannan riwaya ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo zuwa wajen manzon Allah wa qalat sai ta ce ya rasulullah ya baraki Allah inna ummi matat lalle ma'aikiyata ta rasu wa alaiha sawm dadri alhali akanta akwai azumi na alwashi afa asumu anha shin zan yi maka wannan azumi qala sai yace afa ra'aiti shin ba ni labari law kana ala ummiki daynun da a ce akwai bashi akan ma'aikiyarki fa qadaiti sai ka biya wannan bashi da ake biyarta akana yu'addi dhalika anha shin wannan zai isar maka qala na'am kace eh qala sai manzo Allah ya ce mata fasumi an ummuki to ki ba ma'aikiyarki azumi wannan hadisan guda uku duka suna bayani ne dangane da mutunan da ya mutu ana biyan sa azumi za a biya masa ko ba za a biya masa ba mun gane ko to wannan mas'ala ce wanda malamai suka tattauna a kai sosai malamai dai suka rubuta da uku dangane da abin da ya shafi shi idan mutun ya mutu ana biyan sa azumi za a biya masa ko ba za a biya masa ba akwai malamai da suka ce akan cewa ba za a biya masa ko wanne iri zamanto azumi ne na nafila ya zamanto azumi ne na alwashi ko azumi na farilla ya ake cewa azumin alwashi shine mutum ne alwashin cewa ya dauki alkawari cewa yayi alkawari lokaci kaza sai azumi misali soyayya za ta ga wanda suke yi mai jarabawa ta ba ko kuma ta bude mutum zai ce nayi alkawari in Allah ya bada azumi in Allah ya bada baka to sai nayi azumi wata guda wanda shi ake cewa alwashi mun gane ko wanda shi to kenan idan ya mutu a ce bai biya wannan azumin ba to shine malaman shi shine ake cewa azumi na alwashi shi ya ake tattaunawa sai an biya masa kuma kada da kuma abin da shi azumin Ramadan to kashi na farko shine malaman malikiya malaman shafi'iyya a wani kauli da kuma malaman hanafiya dukkan su suna ganin cewa idan mutum ya mutu ana biyar sa azumi ba za a ranka masa ba dalilin su kuma shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala wala wa an laysa lil insani illa ma sa'a mutum babu abun da zai samu ba zai samu ladan komai ba daga cikin ibada sai abun da ne sai abun da yayi da kanshi kenan misali da mutum zai furta akan gado yace wani da Allah ya kace ka kare sallar asuba ni ma ga yin ta ba na ne da Allah ya rushe wannan sallar asuba zai samu ladan ba zai samu ta kenan dole sai mutum yayi da kanshi shine ma'anar wannan aya kenan dalilin da suka ce kenan a shekin mutum ya mutu yana azumi ba za a yi ba ba za a yi masa wannan azumi ba shikenan su kuma kauli na biyu sun tsaye akan cewa idan mutum ya mutu ya danganta da azumin da ke a kansa idan ya kasance azumi ne na farilla to shi ba za a biya masa ba amma idan ya kasance azumi ne na alwashi shi kuma za a biya masa musan ko an gane da kyau ba na farilla ba za a biya mishi ba na Ramadan ba za a biya mishi ba amma na alwashi idan yi sai an biya mishi wanda suka tsaya akan wannan kaunin shine da mutum suna al-Imam Ahmad bin Hanbal mun gane ku da sauran malamai daga cikin su akwai al-Imam Ibn Qayyim sun tsaya akan wannan ra'ayi cewa na Ramadan ba a biya ma mutum amma na alwashi shi kuma za a yi za a biya ma mutum ba san ko an gane ba to kauli na uku shine kauli na Ibn Taymiyyah da kuma al-Imam Shafi'i a kauli na sa a tsohuwar magana mun gane ku shi kuma suna ganin cewa idan mutum ya mutu duk azumin da ake biyan sa ya zama to na alwashi ne ko kuma na Ramadan ne sai an biya masa wannan azumin ba haka ba sai an biya shi shi dai wancan magana ta farko magana ce marjuhiya ma'ana magana ce wadda a kai tsaye mara inganci ma'ana wanda suka ce ba za a biya wa mutum azumi ba ko wanda yake biya mutum domin ayar da suka kawo aya ce amma to sai hadisan manzon Allah wanda muka karanto a yanzu suka yi tafsirin ta tunda an kun gani manzon Allah ya ce duk wanda ya mutu yana da azumi to majibinta su yi shi masa azumi to sai kasance kenan su sun ba da wannan fatawar ce da dalilin musulmi ba ku samu wannan hadisi ba mun gane ku na cewa idan mutum ya mutu ba za a biya masa azumi ba domin ba shi azumi ba kenan ba zai samu lada wannan shi to waɗannan magungunan guda biyu su ne magunguna masu ƙarfi wanda kuma kowanne suna da dalilai masu yawa na farko wanda suka dai akan cewa kowanne azumi sai an biya ma mutum idan ya mutu magana ta Ibn Taymiyyah da wanda da yake da suna da magana ta Shafi'i dalilin su shine wannan hadisin da farko da muka yi na Aisha da take cewa duk wanda ya mutu ana biyar sa azumi to wa majibin jinsa sai ni zai biya masa wannan azumi sai suka ce kenan wannan hadisin ya zama ya tudo ne a ya kunshi azumi na farilla da kuma azumi na alwashi mun gane ko to kenan wannan su shine dalilin su to su kuma shi kuma al-Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Ibn Qayyim da sauran malamai dalilin su shine suke cewa wannan azumin da manzo Allah ya ce idan mutum ya mutu yana azumi majibincin sa zai biya masa shi suke cewa hadisi wannan yayi tafsirin sa ma'ana ya kebance sa wannan hadisin da ake cewa da manzo da yake suna Abdullah bin Abbas yake cewa wata mace ta zo a wajen manzo Allah ta ce ma'aikiya za tana da azumi na alwashi zan biya mata azumi sai manzo Allah yake cewa bi ka biya masa wannan azumi sai kaga cewa kenan wannan hadisin ya kebance ne ya kebance ashe azumi na alwashi shi kadai ne ake biya ma mutum idan yayi idan ya rasu mun gane ku amma sai dai gaskiya magana wadda tahi kwanta rai ko dai duka mas'ala ce ta ijtihadiyya
abin da yake inganci shi ne gaskiya duk wanda ya mutu ana biyan sa azumi na nafila ne ko na farilla abin da yake alheri shi ne a biya masa wannan azumi mun gane ko ko da yake ko akwai malaman da suka ce akan cewa ni ba za a biya masa bana ne na fatar Ramadan kuma a da ni bisa kan wannan fatawar nake amma dalilin wannan da ke suna kara karatu da nayi akan wannan mas'alar naga a biya masa to azumi ko na farilla yayi alheri da a ce kada a biya masa shi domin idan muka lura wannan riwayoyin yake suna imam ibn taymiya yake cewa sun sha bamban riwayoyi daban-daban wannan matar ita ta gayyi da kanta ne akan cewa azumi ne nabi azumi ne na alwashi shi kuma wannan bai gayyi ba da cewa na alwashi ne ko ba na alwashi ba kenan akai sai dai manzon Allah ya bashi wa idan dai ana bayar da kun azumi zai ne za a ranka shi wannan azumi wannan hadisin yana karantar da mu abubuwa kamar haka na farko ne na mutum idan mutum ya mutu ana biyan sa azumi na alwashi ne ko na farilla sai an biya masa wannan azumi wajibi ne ga majikantansa su biya masa wannan azumi kuma ya halatta a rarraba a ce wani kai kai daka za wani kai kai daka sannan abu na biyu kuma yana nuna mana yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka damu da biyayya ga iyayen sahabba ya sun mutu ku ji wannan matar da tazo damuwar ta tambayar ta shine ni ma'aikata ana biyan ta azumi za ta biya mata ko kuma kada kun gani idan Allah ya baka iya wanda ba su damu da addini ba kina su babu ruwansu azumin ana biyan ta ko kuma ba a biyan ta shi yasa yana da kyau a kowane lokaci idan ya kasance muna da azumi wanda ake biyan mu ko na alwashi ko sanar da dangin mu domin ko da bayan mun mutu wannan azumin a ranka mana shi domin ya kasance Allah ba zai taɓa yin wannan azumin ba a yayin lokaci a ranar tashi alkiyama wannan shi ne kaɗan kaɗan daga cikin abin da wannan hadisi ke karantar da za mu zo a hadisi na gaba malam yake cewa an sa'ad ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu an karɓo daga sa'ad ibn sa'd as-sa'idi yadda Allah ta tabbata a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah sai ya da amince Allah subhanahu wa ta'ala a gare sa ya ce la yazalu an-nasu bi khairi mutane ba za su kushe ba a cikin alkhairi ma ajjalu fitra matukar suka gaurata buɗe baki wa akhkharu as-suhura kuma wa akhkharu as-suhura kuma suka jinkirta yin sabo wannan shi ne kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane ba za su kushe ba suna a cikin alkhairi matukar suka mai su gaurata buɗe baki suka jinkirta sabo anan menene wannan alkhairi da manzo Allah yake cewa malamai suke cewa wannan alkhairi da manzo Allah yake cewa mutane ba za su kushe ba a cikin alkhairi alkhairi shine ittiba ma'ana bin manzo koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mutane ba za su kushe ba a cikin koyi da manzon Allah matukar suka gaurawa da yin buɗe baki kenan idan suka gaurawa da buɗe baki to sun yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma ibada a duk lokacin da aka samu koyi da manzo Allah a ciki to wannan ibada za ta zama tuwa mai kyau fiye da ibadar da ba a yi koyi da manzo Allah a ciki ba domin yana da kyau mu san da cewa a koyi da manzo Allah a cikin ibada akwai lokacin da yake zama tuwa yana lalata ibadar kwata kwata idan ba a yi koyi da shi ba akwai kuma lokacin da a baya lalata ibadar amma sai dai yana rabu yana rage ma ibada kima bin misali ya tafi kai misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana sallah yana ne yana rungume hannuwa duk sallar da manzo Allah yake yana rungume hannuwa kamar yadda Anas yake cewa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra na yi sallah tare da manzo Allah sai naga ya dora damar sa akan ni akan hannu ya dora damar sa akan hagun sa ya aza akan kirjin sa to yanzu idan mutum ya zo sallah bai rungume hannuwa ba sallar shi ta yi ko ba tai ba a sallar shi tayi kuma bai koyi da ba bai koyi da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam to dan me yasa muka ce a nan an ce sharadi daga cikin sharadin ibada sai ya kasance an yi ta yanda manzo Allah ya kuma gashi bai rungume hannuwa ba ya yi sallah a ce kuma sallar shi tayi mun gane ko to a wannan lokacin ne sai a fahimta maka da cewa koyi da manzo Allah ya kusa kashi biyu akwai inda yake dole a yi koyi da shi akwai inda ba dole bane ayi koyi da shi a ina ne yake dole ayi koyi da shi a cikin abin da yake daga cikin ayyukan sa shine idan ya kasance yayi aiki sai ya ce ni sai ya ce a yi shi dole sai a yi shi idan ba a yi shi ba ibarar ta lalace
inda yake kun ba dole bane idan ba kai koyi da manzon Allah ba ibada ta yi shine idan ya kasance aiki ne kawai ba ya yi aikin bai ce ba ku ku yi mun gane ko kamar yadda muka ba da misali a wajen hukuka na walima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin ɗabi'a sai na walima to amma bai ce ba dole mutum sai ya yi walima mun gane ko to sai kasance aikin sa ne mutum ya walima idan mutum ya yi yayin sunna zai samu lada amma idan mutum bai yi ba ba zai samu laifi ba auren sa yayi dan saboda manzon Allah bai ce ba dole in mutum ya aure sai ya yi walima to kina wannan shi kina abin da nake nuna mana a nan dai shine yana ɗaya daga cikin koyi da manzon Allah lokacin da aka sha ruwa mutum ya gogota mai gogota sha ruwa to a wannan wurin akwai wanda suka saba ma wannan koyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune ai shi'a su a ra'ayin su dangane da buɗe baki shine ana yin buɗe baki ne lokacin da dare ya fara shigowa lokacin da tauraro suka fara fitowa lokacin da balge-balgen nan na wajen rana yani ya kau ashe su sai an yi magariba sannan ake mi sannan ake buɗe baki dan me yasa suka ce dalilin su shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa atimmu siyama ila al-layl ku cika azumi har zuwa gani har zuwa dare to su kuma sun jahilci ba nan daren a larabci idan aka ce dare yana farawa ne daga an ce rana ta fadi kun gane ko to wannan shi ne kenan da dare ya da rana ta fadi a larabci kenan dare ya shigo kenan layla nan ne shine ghurubu shams to kun gani anan sun yi asarar abubuwa guda biyu abu na farko da suka yi asara shine mi shine sun rasa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asara ta biyu kuma shine sun yi ma kansu suna ganin ahlus sunna suna shan ruwa su kuma suna hadiye miyau mun gane ku kenan wannan shine kenan dai a takaice dai yana ɗaya daga cikin sunna da an ce rana ta fadi a gogota shan ruwa mun gane ku ashe kenan ba nuna iyawa bace lokacin shan ruwa yayi ka ki shan ruwa kai ka ce a'a sai kun nuna cewa ku masu juriya ne ashe lokacin da kai haka nan baka yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan mun yi hadisi a na baya manzo Allah da yake umuni akan cewa mi shi kuma buɗa ba shi kuma suhur a yi mi a jinkirta sa hadisi na gaba an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu an karfo daga Umar dan Khattab yardar Allah ta kara tabbata a gare sa kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kashe salulan nan da connection kin duka gaba kai yake cewa idza aqbala al-laylu min hahuna idan dare ya fuskanto daga nan wa aqbala an-naharu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna shi kuma ini ya bada baya daga can wa gharabati ash-shamsu rana ta fadi faqad aftara as-sa'imu to mai azumi yayi buɗe baki mun gane ko na akwai sarkakiya hadisin da yanda yake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana musu bayanin yanda lokacin shan ruwa yake sai yake ce musu idan dare ya fuskanto daga nan dan me yasa muka ce daga nan dan saboda nan ne ina nan ne dare yake faruwa daga gabas dare yake faruwa sai manzo Allah ya ce idan shi kuma ini ya bada baya daga nan dan saboda me yasa muka ce daga nan ko manzo Allah ya ce daga nan dan saboda ranar ita ce ini mun gane ko kenan ranar da ta fadi kenan shi ma ini ya bi ta ya fadi mun gane ku sai samu kace a nan yamma kenan to manzo Allah ya ce to mai azumi ya bude baki to sarkakera anan shine shin wai wannan hadisi yana cewa a lokacin kai tsaye azumin mutun ya kare ne ko da bai sha ruwa ba ko kuma ana nuhin lokacin bude baki yayi mun gane ko to duka malaman suke cewa wannan duka yana iya dokar wa'annan ma'anonin kenan da an ce rana ta fadi ya zamanto ka bude baki ko baka bude baki ba azumi ya yi mi azumi ya kare to wannan shi yake nuna cewa to kenan zaka samu kuma wannan falalar da manzo Allah ya ce wanda ya bude ba wanda ya saurin bude baki zai kasancewa a cikin alkhairi na koyi da shi a'a ba zaka samu wannan ba domin matukar dai baka sha ruwa ba to kaman menene kawan baka yi mi ba baka yi asalin bude bakin ba mun gane ko wannan shi ne kenan su kuma su malamai suke cewa abinda ake nuni da nan faqad aftara sa'im a ai lokacin bude bakin mai azumi yayi mun gane ko sai dai akwai lokacin da ko da a ce rana ta fadi mutun ya halatta yami ya ci gaba da wannan azumin shine idan ya kasance kai ne yayin zaka yi abin da ake cewa al-wisal dai me ake cewa al-wisal shine mutun yake bude baki sai lokacin da lokacin sahur yayi idan kai sahur a yanzu shikenan kun ba zaka ƙara cin komai ba sai irin wannan lokacin na sahur ya ke wayo mun gane ko kenan mutun yayi awa 24 akan awa 24 shi wannan shi ake cewa al-wisal ina ganin hadisin da yake a gaba zai nuna muna wannan kenan idan ya kasance dai niyyar ka kai al-wisal ne kai zaka wuce da azumin ne har zuwa lokacin da me yake da suna al-fijri zuwa lokacin da al-fijri yake to ko kuma zuwa lokacin da kai wannan sahur kin to kenan sai kasance ko da rana ta fadi kai kana a matsayin mai azumin ka mun gane ko wannan shi ne kenan sai mu zo a babu na gaba shine babu afdalu siyami wa ghairi ma'ana akwai sauraro hadisi mai hadisi an Abdullah ibn Umar yawa ni babi ne a wajena yana a wajen kuma babi bane an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma an karɓo wannan hadisin daga Abdullah ibn Umar yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da ma'aikinsa kala yake cewa naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-wisal wazan Allah yayi hani akan yin al-wisal shine wucewa da azumi har zuwa lokacin ne lokacin sahur qalu sai suka ce ya rasulullah ya ba'ake Allah innaka tuwasil to ai kai kana wucewa da azumi qala sai ce inni lasu ka hay'atikum ni ba kamar ku nake ba kamar yanayin ku nake ba inni ut'amu wa usqa domin ni ana ciyar da ni kuma ana shayar da ni wa rawahu abu huraira kuma abu huraira ya rawaito sa wa aisha da aisha wa anas bin malik da anas bin malik radiyallahu anhum yadda Allah ta kara tabbata a gare su wa li muslim da riwaya ta imam muslim an abi sa'id al khudri radiyallahu anhu an karbo daga abu sa'id al khudri yadda Allah ta kara tabbata a gare sa yake cewa fa ayyukum arada an yuwasila to duk wanda ya so daga cikin ku ya wuce da azumi falyuwasil ila sahari to ya wuce har zuwa lokacin sahur ma'ana kenan sai ya shi kwana guda asalin wannan hadisin akwai ruwayoyi da suka zo daban-daban wanda idan aka haɗa su suke bada ma'ana kamar haka ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Ramadan yana yin kwana uku kwana biyu sai na uku sai ya yi sai ya buɗe baki idan yayi ayo ba sai buɗe baki ba sai ya kai na sai ya kai kwana uku yana yi to sai ya kasance sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suna yin haka dan saboda koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake mun san da cewa haka ne al'ada su take to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake labarin su ma suna yin haka dan suna yin kwana uku suna azumi jira da juna shine sai manzo Allah ya kira su yi musu magana yake ce musu na hana ku daga yau ku ƙara yin wannan azumi mun gane ku to a wannan lokacin sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah to ai kai mun da kana yin haka nan mun gane ku kai kana yin wannan wucewa da kwana uku ana azumi to sai manzo Allah ya ce musu ni ba kamar ku nake ba domin ni ina kwana ana ciyar da ni ana shayar da ni to anan da aka ce ana ciyar da ni ana shayar da ni ba ana nufin ba ciyarwa ta wanda aka sani malamai suke cewa abinda ake nufi da ciyarwa da shayarwa a cikin wannan hadisin da ake ma manzon Allah shine wahayin da manzon Allah yake sanko masa kamar wahayi da ake sanko ma manzon Allah sai ya kasance ya dibi masa kewa ya dibi masa tunanin jinuwa da kishirwa mun gane ko mun san da addabiyance so da yawa zaka gani kana azumin amma sai ka je a wani lokaci dalilin wata ni'ima da kake a ciki sai ka ji baka ma jin yunwa har lokacin bude bakin yayi baka ma dan goyi a sharuwa mun gane ku to shine irin wanda irin ciyarwa da shayarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nihi kasancewar Qur'ani yana sabkowa ana sabko masa Qur'ani sai ya kasance yana cikin nishadi wannan yake da suna nishadi sai ya bantar da shi ci da sha to a takaice da manzo Allah sai ya hana su kwana uku sai manzo Allah ya ce to yanzu dai zan rage mutum idan mutum yana so babu dahi yayi na kwana guda kenan idan kai suhur ba za ka ƙara cin komai ba sai wannan lokacin suhur yayi kai sahur sai manzo Allah ya haɗa musu su yi na kwana guda ya hana musu su yi na mi ya hana musu su yi na kwana uku dan me yasa manzo Allah ya hana musu manzo Allah ya hana musu ne dan saboda tausayin su mun gane ku
domin mun san da cewa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya siffanta mun shi a Al-Qur'ani da cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ya zo muku dan aiki daga Ubangiji wanda yake daga cikin irin ku mutane, azizun alayhi ma anittum, dukkan abin da yake babu wahala ba ya son sa. To dalilin wannan dan manzo Allah ya san za su sha wahala in suka wannan azumi na kwana uku, abin ba za su sha wahala shi yasa yake shi yasa ya hana su wannan sai mun nuna yanda ne yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sharri kenan. Manzo Allah ya hana su ne dan saboda ya dauke musu wannan tsananin, kuma dan saboda kada a dora musu shi, domin su diya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so yi wata ibada. Amma dalilin kada Allah ya dora ma musulmai wannan ibada ta zaman to dole, sai manzo Allah ya kiyaye wannan ibada ko kuma ya kiyinta a gaban su dan saboda su kada su. Yana ɗaya daga cikin misali idan muka dauki al'amari na sallah ta tarawih, kun gane ko lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a masallaci yana yi, sai mutum biyu suka zo a sahiya a kwana na biyu, sai labari ya fa'i manzo Allah yana sallah da dare, manzo Allah ya zo yana yi haka kuma sai masallaci ya rabe shi ya cika. A kwana na uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya isko masallaci ya cika, mutane ana jira ayi sallah. To a kwana na hudu da manzo Allah ya shiga sai yake fitowa, suka zo a masallaci an cika har waje, ana ta lokacin sallah yayi as-salatu as-salamu, manzo Allah yake fitowa ya kyale su, sai da sahiya ta waye suka ga manzo Allah ya kai manzo Allah ga fitowa, sai manzo Allah ya ce na fitowa ne dan saboda ina so in mu ci gaba da yi. Daga baya Allah ya ce to ku ci gaba da yi wannan dole ne shi ma ne da darasi an yi sallah ta tarawih, kun gane ko. Duka wannan ke nan nau'i ne na ni nau'i ne na tausayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma al'umma sa. Daga cikin nau'in tausayin da manzo Allah yake ma al'umma sa shine ya zo a cikin Muwatta Imam Malik, lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuno ma manzo Allah shekarun al'ummomi, kowace al'umma aka nuna ma manzo Allah ga adadin shekarun da suke yi. Jama'a annabi Musa mafi adadin mafi yawan su suna shekara kaza, akwai masu shekara 100, akwai masu shekara 100 da yan kai. Jama'ar annabi Nuhu ba sunan shekarun da suke a duniya, akwai mai shekara 1000, akwai mai shekara 1000 da yan kai. To da aka nuna ma manzo Allah shekarun al'ummarsa mafi yawan shekarun al'ummarsa, sai manzo Allah ya ga shekarun sun yi kaɗan, domin mafi yawancin su wanda za su mutuwa ne a shekara 60, sai kasa ga 60 wanda za su wucewa a 60 kin kaɗan ne, mun gane ko. To a lokacin sai manzon Allah ya ce ya Allah al'ummata an ba su shekaru kaɗan, shekarun da aka ba su ba za su iya ba su damar yin ayyukan alkhairi ba wanda za su kai su a aljanna su tsinatar da su daga wuta. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to dalilin wannan abin da ka nema za a bar musu shekarun su amma su kuma za a linka musu ayyukan su, sallah sai zama to idan wancan al'umma ne suke sallah lada 10 za a ba su, ku kuma al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuka za a ba ku lada 20, mun gane ku. To shi yasa sai ya kasance ni ayyukan mu kadan ne, amma sai Allah ya mi ya dora mu wasu ibadodi wanda suke masu sauki sannan kuma mi masu tara lada mai yawa. Ina ɗaya daga cikin waɗannan ibadodi wanda ta dalilin su aka ba manzon Allah shine ni shine faɗin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim, wannan zikiri. Shi yasa lokacin da manzon Allah aka sabko masa da wannan kalmomi sai ya tara sahabbai yake musu kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim. Allah ya sabko muku da wasu kalmomi guda biyu wanda za ku gai ta dalilin su ku kuyi shekaru masu yawa ba a duniya amma za ku tara rada mai yawa a wajen Allah. Yace musu kalmomi ne wanda suke a sauki wajen gai, sannan kuma kasancewar su a mizani suna da nauyi, sannan kuma masoya ne a wajen Allah ba da zaki, ma'ana Allah ya kasance su. Sai mun zaba cikin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim, kinan yawan ta wannan kalmomi ina ganin daga cikin abin da zai tara ba mutum ne zai tara ba mutum din billada. Yana da kyau a ce lokutan mun kula da su a duk lokacin da muka samu kanmu a cikin wani yanayi na rashin aiki ko kuma a cikin wani yanayi na hirace hirace wanda ba su da amfani, to mu yi kokari mu farga zuwa ga ambaton Allah madaukakin sarki. Wannan shi ne yake da suna abinci na ruhi na mu'min. A hadisi na ƙarshe da za mu rike da shi malam yake cewa an Abdullahi bin Amr bin al-As, an karɓo wannan hadisin daga Abdullahi bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma kadar Allah ta kara tabbata a gare sa Allah yake cewa ubbiran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an ba manzo Allah labari anni aqul akan cewa ni ina cewa wallahi da asumanna nahara na rantse da Allah zan yi azumi ini a kowace rana wala aqumanna al-laila kuma sannan zan yi tayin qiyamul layli a kowace dare ma ishu matukar ina raye وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما صلى الله عليه أنت الذي قلت ذلك كيني كفر يوانا مغانا فقلت له سيما صلى الله عليه وسلم قد قلت إيه تبس نافر يوانا مغانا بأبي أنت وأمي يا رسول الله فانصر معي فينا معي فيها تشتبت عكاك يا معي الله قال سيما صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك كيف ذاك إيا حكا بخار وصلى الله عليه وسلم فصل kayi azumi wa aftir sai ka aje azumi wa kun ka tashi kai qiyamul layli wannan kuma sai ka kwanta da sauran dare wa summin ash-shahr sannan kuma kai azumi ga wata 30 ayyami kwana guda uku fa innal hasanata yumi'u talaba bi ashri amthaliha ana limkata zuwa ga meke da suna limki guda 10 lada guda ana limkata zuwa limki guda 10 وذلك مثل صيام الدهر kidan wannan kamar azumi ne da rayuwa gaba daya kuntu sai nace inni la utiku afdal min dhalik ni ina iya inni yadda haka qala sai manzo Allah ya ce fa sum yawma to ka azumci wata rana wa aftir yawmain sai kai kwana biyu kuma kana buɗe baki kai kwana guda kana azumi kwana biyu kai kana buɗe baki kuntu sai nace inni la utiku afdal min dhalik ni ina iya inni yadda haka fa qala sai manzo Allah ya ce masa fa sum yawman wa aftir yawman to kai yau in kai azumi gobe ka aje azumi fa dalika siyamu daud alayhi salatu wassalam domin wannan shine azumin annabi daud ira da annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalu siyam kuma shine mafificin azumi kuntu sai nace inni utiku afdala min dhalik ni ina iya inni yadda haka وقال سيدنا صلى الله عليه وسلم لا افضل من ذلك باب ابن دي هوان انا با ازمن دي هوان وفي روايه من اشهر الروايه قال يجي لا صوم فوق صوم اخي داوود عليه السلام باب ازمي اكر باب ازمن دي ازمن دوانا النبي داوود عليه السلام شطر الدهر رب رايوا sum yawman kai azumi wata rana wa aftir yawman kuma kai azumi ka bude bakin ka a wata rana wannan hadisi marawacin sa shine Abdullah ibn Amr ibn al-As wa ake cewa Abdullah ibn Amr ibn al-As yana ɗaya daga cikin kananan sahabbai kuma ya musulunta kahin ma'aifinsa shine mai yake da suna al-As in gane ku shi kuma sunan sa shine Amr ibn al-As shine sunan ma'aifinsa malamai suke cewa tsakaninsa da shi da ma'aifinsa shekara 6 ne ke tsakaninsu da shekara 12 tsakaninsu ma'ana ma'aifinsa ya ba su shekara nawa shekara 12 shine duk inda kai wannan magana sai yana da toni da wace shekara ma yayi aure mun gane ko da kai da ma'aifinka a ce shekara 12 ke tsakanin mun gane ko to ana yi a ce da shekara 11 aure ko ko abin da ya gabata haka an yi shekara 11 an yi aure an yi shekara guda sai aka samu aure wasu misali duka dai yana ɗaya daga cikin dai abubuwan da idan aka zama Abdullahi bin Amr bin al-As sai an zama wannan magana don mamaki kenan Abdullahi bin Amr bin al-As lokacin da ya kai munzali na aure sai ma'aifinsa ya masa aure dama shi ma ma'aifin nasa ya masa sauran aure duka bai wuce shekara 16-17 cikin yayyewa shekara 18 ma'aifinsa ya masa aure to lokacin da aka mishi aure to shi kuma mutum ne mai son yawan ibada baban nashi da zai mishi aure sai da bibi ɗaya daga cikin manyan ƴan mata na gari ma'ana daga cikin manyan gidaje ya zaɓo masa mata ya aura masa to da ya aura masa an yi masa aure sai kasance shi Abdullahi bin Amr bin al-As kullum da dare qiyamul layli yake sahi kuma sai ya tashi da azumin shi ana nan sai wata ma'aikin nasa ya kawo ziyara a gida da ya zo a gida sai ya tambayi matar tasa ya kuke zaune da miji kike ce lahiya lau lahiya lau alhamdulillah ai ko miji nan nawa akwai kokarin ibada ai baka san daddare baya kwana kullun kiyamul layli yake sannan kuma a cikin ini kullun azumi yake kun gane ko tana faɗin wannan sai ran shi ya baci kun san da mara ta faɗi wannan ba ta faɗi bane ganyen shi ko ya nuna hikimar matar kullun azumi kullun kiyamul layli yake ai alhamdulillah na samu miji a cikin ini kuma kullun azumi yake kina ya gane cewa ne ya gane cewa akwai matsala to lokacin da ta faɗa mishi wannan magana sai ya tafi ya tarbi Abdullahi bin Amr bin Abdullahi yayi masa haka yace masa ashe duk tun lokacin da aka yi muku aure baka taba gana da kai da matarka ba yace eh haka ne dan me yasa ce a ne kiyama da yake ban da lokacin da kaza da kaza mishi wada yace kai ka sake shi mun gane ko yayi mishi magana bai shi ba akai kwana biyu ya kara ko mata ce har yanzu yana nan yanda yake to sai ya dauka kamar wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi ai ga Abdullahi an mishi aure kullun azumi yake kullun yake suna kiyama lalle yake da dare to da aka gaya manzo Allah haka shine sai manzo Allah ya kira Musa manzo Allah ya tambaye sa abinda haka nan ne abinda ba a yi ka faɗi kullun azumi kake kullun kiyama lalle kake kuma ka ce haka zaka rayu kai sai ya ce ma manzo Allah eh haka ne to sai manzo Allah ya ce a to daga yau ina shawartar ka azumin da kake yi ka rage sa ya kasance a cikin wata azumi da aka kawai zaka yi mun gane ko sai yace ba manzo Allah ni ina da yin yadda aka mana mun gani a cikin hadisi sai manzo Allah ya ce masa to ka san yin kwana biyu ka sha ruwa kwana guda kai azumi kwana biyu ka sha ruwa kwana guda kai azumi sai yace manzo Allah ina da yin yadda haka sai manzo Allah ya ce masa to kai a yau in kai azumi gobe ka sha ruwa gobe ka dauka yace a ina ne yin yadda haka to shine sai manzo Allah ya ce masa babu azumin da yake wannan mun gane ko to shine lokacin da Abdullahi bin Amr bin al-As ya tsufa tunda a wata riwaya manzo Allah sai da yace masa kana cewa kullun zaka yi azumi kai baka sani ba mai yiwa Allah ya maka tsawon rai ka tsufa kaga kuma in ka tsufa baka iya yin azumi kuma kai makanka alwashin zaka yi haka kuma kenan dole sai kai yace da haka ne dai mun gane ko to da karshe lokacin da ya tsufa Abdullahi bin Amr bin al-As shi da kansa yake cewa ashe da na sani da nayi aiki da rahu san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da na sani da nayi na kwana da wata ko kuma kwana biyu in sha ruwa kwana guda in ji azumi domin lokacin da ya tsufa domin yana ɗaya daga cikin da Allah ya bashi karu masu yawa da ya tsufa sai ya kasance baya iya yin azumi yau in yi gobe yanda yake shine misali sai ya sati guda baya azumi sai ya huta sannan sai sati guda yana azumi yana ɗaya daga cikin abin da ya taimaka masa akan wannan shine yana ɗaya daga cikin siffar sa mutum ne mai jiki sannan kuma dogo ana siffanta shi ma masha Allah yana da tumbi masha Allah shi masu tumbuna kada ku yi bi kada ku yi ku zargi Allah akan cewa Allah ya muku halitta wanda ba ta da a'a waye kai a ne ke suna daga cikin mutane wa Allah ya so ba masa Allah shine sahabbansa to daga cikin sahabbansa akwai masu kadan jiki masu tumbuna Ali radiyallahu anhu shi ma haka yake mun gane ko kinan laysa al-ibratu bil jismi walakin al-ibratu bil ibada abinda Allah yake so gare mu shine ibadar mu ba wai hai amma ba Allah yake mai kyau kuma rakiya to Abdullahi bin Amr bin al-As tunne mai jiki su mun sannan kuma gashi dogo to in Allah ya hada wa mutum wannan sifofin guda biyu to zaka gani yana da ƙarfi sosai sannan kuma takan iya wa mafi yawanci al'adance baya hakurin yunwa to shi dai Allah ya sa hakurin yunwa tun daga shi bayan da yake azumi to da ya tsoho shine sai kasance ni yana yin haka yana ɗaya daga cikin tarihin Abdullahi bin Amr bin al-As ya kasance lokacin da ya taso ma'aikinsa yana da dukiya sosai da ma'aikinsa ya su yi masa dukiya sosai to a duk lokacin da zai tafi a aikin hajji zai dauki nauyin mutum guda a mutum guda a 200 ina tsammani in ban manta ba da an yi na dan shi ba da nayi karanci tarihin sa ina tsammani kusan mutum 200 zai dauki nauyin su dabbar da za su hawa da abincin da za su ci akan hanya duka ya dauki nauyin su sai tare da shi domin duk shekara sai ya tafi ina sai ya tafi a wajen aikin nashi ina ɗaya daga cikin ɗabi'ar sa baya cin abu in ba mai kyau ba in ba abun ba abun dadi ba dama da an ce mutum na da jiki masha Allah ka san akwai shirin guduma to haka yake kun gane ko sannan tare da wannan kuma ya kasance mutum ne mai yawan kuka domin a ƙarshen rayuwarsa ya makamci dalilin yawan dukan da yake, domin idan dare ya kasance yana akwai wani ɗaki gare sa na musamman da yake shigewa a cikin wannan ɗakin ya liƙe ya ta ibada ya duka, har mahatta malamai suke cewa har sai wata ban hawayen nasa har yana gangarowa daga ƙofar sai da fitowa a waje, subhanallah. To dalilin wannan yawan kukan nasa na tuna Allah maɗaukakin sarki har sai da ya kai ya makamci a ƙarshen rayuwarsa sai kasance makaho. Ina tsammani lokaci ya yi ko inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Allah ya ba mu lada. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.